بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatunmu na littafin Misbahu Salik a cikin fiqhun mazhabar Malikiya. Yau insha Allah za mu yi darasi na 62. Mun tsaya kafin mu tai hutu a ƙarshen babin sallan Juma'a. Yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon babin da ke cewa babul qasri wal jam'i, wato babin da yake bayani akan qasru shine sallan matafi da kuma hada salloli guda biyu, wato sallolin azhar da la'asar ko kuma magariba da isha, saboda halin tafiya ko kuma wani abu daban makamancin tafiya. Asalin sallan qasru shine fadin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahu an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, in kun yi tafiya a bayan kasa, babu laifi a gare ku ku takaita sallah, ma'ana mai raka'a hudu ku mai da ita raka'a biyu, in kun ji tsoron waɗanda suka kafurta da su fitine ku, sai ku yi sallah raka'a biyu maimakon raka'a hudu, saboda kafirai sun kasance maƙiyanku ne kuma masu bayyanar da wato ainihin adawa. Wannan ayan tana nuna mana cewa in an yi tafiya za a yi kasaru, wato sallah mai raka'a hudu za a maida ita raka'a biyu. To sai dai malamai sun yi sabani wace irin tafiya ce ake wa kasaru. Wasu malamai sun tafi cewa tafiya ta da'a, wato ta ibada, ita ake wa kasaru, wato duk tafiyan da ba ta ibada bane ba za a mata kasaru ba. Saboda wannan ayan ta ce, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, ku yi kasaru in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku, kenan tafiya ce ta jihadi, tafiya ce ta yaƙi, ta jihadi, ta ibada, sai yasa aka ce a yi kasaru. To sai suka yi kiyasin jihadin da duk wata tafiya ta ibada, kamar tafiya don aikin haji ko umra ko tafiya ta neman ilimi ko tafiya ta wato ainihin ziyara, ziyaran wani dan uwa marar lafiya, ko zumunci na fi sabilillahi don neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Su ne kawai ake yi wa kasaru a fahimtan a wata riwaya ta Abdullahi bin Umar da Afa, kuma an rawaito irin wannan riwaya daga wajen Imam Malik, amma ba ita ne kawai maganarsa ba. Suka ce tafiya ta da'a ita ake yi wa kasaru, amma wacce ba da'a ba ne ba za a mata kasaru ba, kamar tafiya ta halal, kamar ta neman kuɗi, ta kasuwanci, ko wani yawon shakatawa, ba a yin kasaru a fahimtansu. Sannan haka nan tafiya ta sabon Allah ba za a yi mata wato ainihin kasaru ba. Kuma sun kara da dalili cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk tafiye-tafiyen da aka ruwaito cewa ya yi kasaru za ka samu tafiya ne ta ibada, ko aikin haji, ko umra, ko jihadi, ko makamancin wannan. To da haka sai suka takaita akan cewa tafiya ta ita ne kawai ake yi wa wato ainihin kasaru, in ba ita ba ba za a yi kasaru ba. Wannan shine zance na farko. Zance na biyu, duk wata tafiya ta halal ana mata kasaru, sawa'un ta ibada ne ko ba ta ibada ba, matukar dai ba ta sabon Allah ba ne, ana yi mata kasaru, ba sharɗan ta cewa sai tafiyar ibada ba, amma tafiyar sabon Allah ba a mata kasaru. Wato ko da tafiya na kasuwanci ko wani yawon shakatawa ko makamancin wannan, za a yi mata ainihin kasaru. Wannan shine maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad, cewa tafiya ta sabon Allah ba a mata kasaru sai tafiya ta halal, wanda ta zama ta ibada ko kuma ma wace ba ibada ba amma in ba sabon Allah ba ne. Wannan kuma sun kafa dalili da wani hadisi da Ibn Abi Shayba ya ruwaito a cikin musannaf ɗinsa, wanda ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace, ya rasulullahi inni tajirun akhtalifu ila al-bahrain, ni matafi, ni dan kasuwa ne, ina kai kawo zuwa ga Bahrain. Bahrain wani yanki ne a cikin kasar Saudiya, Bahrain na wancan lokacin, amma za ku ta kasa a cikin abun nan a can kuka da Saudiya ana ce masa Bahrain. Saboda haka idan ya je wannan yankin yakan yi ainihin wato yana zuwa ya kasuwanci ya je dawo, zai yi kasaru ko kuma ba zai yi ba. Shikenan fa amarahu an yusalli raka'atayn, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya yi sallah raka'a guda biyu, ma'ana ya yi kasaru. Wannan hadisin hadisin mursal ne, ma'ana da'ifin hadisi ne, amma dai yana daga cikin wato ainihin dalilansu cewa tafiya ta halal ana yi mata wato ainihin kasaru. Sai kuma suka ce mai sabon Allah ba zai yi kasaru ba, kuma mutum da ya tafiya don ya yi fashi da makami a kan hanya, ko bawan da ya guduwa mai gidansa, ko ɗa da ya guduwa babansa, suka ce ba zai ainihin kasaru ba, ko tafiya dai wanda take ba ta halal ba. Dalilinsu suka ce saboda kasaru rungume ne aka yi, ka taƙaita sallah mai raka'a huɗu kamar da ita raka'a biyu. To wannan kuma sauƙin bai kamata a yi wa mai sabon Allah ba, don in an masa sauƙi to kamar an ba shi dama ne ci gaba da sabon Allahnsa. Saboda wahala ita ta sa aka ce, ita ce hikimar da ta sa aka ce mai raka'a biyu ya taƙaita akan mai kasaru ya taƙaita akan raka'a biyu maimakon raka'a huɗu. To wanda ya tafiya ta sabon Allah ka ce masa ya raka'a biyu kawai, to kaga sauran lokacin kuma ƙila zai cinye shi a wajen sabon Allah, kuma ka ba shi sauƙi. Sai suka ce to ba wani sassaucin da za a yi wa wato ainihin mai sabon Allah. Wato wata matsala ne da malamai suka yi saɓani, halin rukhsatu indahum lil usati amla, wato shi ita sauƙin da shari'a take yi ya shafi masu sabon Allah ko kuma bai shafi masu sabon Allah ba. Sun tafi akan wanda bai saba wa Allah ta'ala ba shine rukusa ta same shi, wanda ya saba wa Allah kuma ba za a masa sauki ba abin da ya shafi ibada. Kuma sun kafa dalili da fadin Ubangiji ta'ala, faman istarra fi maqmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim, wanda ya tafiya bai samu abinci ba, ya shiga halin larura bai samu abinci ba sai mushe, to zai iya cin mushen in ba ya karkata zuwa ga laifi ba. To sai suka fassara wannan cewa in tafiyar ba ta sabon Allah bane, in tafiyar ba ta sabon Allah bane zai iya cin mushe, amma in ta sabon Allah ne ba zai ci ainihin wato mushe ba. To wannan kuma tafsiri ne na wasu malamai, amma wasu malamai ba haka suka fassara wato ayar ba. Magana ta uku shine duk wata tafiya ana mata kasaru, wato mutlaqus safar, sawa'un tafiyar nan ta ibada ne kamar jihadi ko aikin haji ko umra ko ziyaran wani don Allah ko tafiya ta neman ilimi ko tafiya ta sulhu ko makamancin wannan, ko kuma tafiyan ta halal ne kamar ta zuwa sana'a ko fatauci ko kasuwanci ko makamancin wannan, ko yawon shakatawa, ko kuma tafiya ta sabon Allah ne kamar tafiyan da wato wani zai fita don ya je ya fashi da makami, ko ya je zai ta'addanci a hanya, ko ya tsorita mutane, ko ya je ya aikata wani abu na sabon Allah a garin da ya je, ko ya bi wata yarinya ne ko makamancin wannan. Dukkanin wannan suka ce za a iya yin kasaru a halin wannan tafiya din. Wannan shine fahimtar Abu Hanifa da Sufyanu Sauri da Dawud da Abu Thawr. Me dalilin su suka ce zahirin nasani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bambance tsakanin tafiya da tafiya ba, wato ba su bambance tafiya ta da'a ko ta halal ko ta sabon Allah. Duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abun nan, ya yi tafiya yana yin kasaru, bai ce kar ku yi kasaru fa sai in tafiya ne ta da'a wa Allah ta'ala ba, sai ta ibada ko kuma ta halal bai faɗa ba. Kuma Qur'ani cewa wa idza baraktum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, idan kun yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi ku yi kasaru. Bai bambanta cewa tafiyan nan ta ibada ne ko ta halal ko kuma ta sabon Allah ba, suka ce ya halatta ainihin wato ya yi kasaru. Wannan zancen shi ya fi inganci, alhakin sabon Allah mutum yana nan, shi kuma hukuncin kasarun sa yana nan. Domin na sha mana bayani cewa idan an haramta abu ba don ibada ba, to ba zai ɓata wannan ibadan ba. Kamar yanzu mutum yana sallah sai ya kalli mace wacce ba ta haramta ba ta halatta ya kalle ta ba, muka ce sallah sa ta yi, alhakin kallon matar da yana nan. Mutum yana sallah ya yi sata, sallah sa ta yi, alhakin satan sa na nan. To sabon Allah ba a haramta shi saboda tafiya ba, kasaru kuma an shir'anta shi don tafiya, sabon Allah kuma ko da tafiya ko ba tafiya yana nan saboda sai zamana kowace irin tafiya za a yi masa kasaru in mutu yayi sabon Allah a tafiyan kuma alhakin sabon Allah yana nan za a kama shi da shi kasancewa an masa sassauci kasaru baya shafe masa wannan alhaki amma tunda shari'a ta zo ta ce matafi zai yi kasaru shikenan zai yi kasarun sa wannan shine wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato ainihin ya rinja sannan da ubangiji subhanahu wataala ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ku yi kasaru idan kun ji tsoron kafirai za su fitine ku wannan an faɗi galibi ne galibin tafiye-tafiyen sahabbai tafiya ne na jihadi galibin tafiye-tafiyen su to sai Allah ta'ala ya ce ku yi kasaru in kun ji tsoron kafirai za su fitine ku a halin tafiya to wannan an faɗe shi a matsayin galibi ne amma ba ana nufin cewa ba za ka yi kasaru ba sai in tafiya ne na jihadi ka ji tsoron kafiri zai fitine ka ba ko kuma zai wahalar da kai kafin ka yi kasaru ba wannan kuma saboda hadisi wato ya inganta a cikin sahih muslim daga ya'la bin umayya yace nace wa sayyidina umar bin al-khattab yace nace masa ubangiji ta'ala yace falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ta'ala yace babu laifi in kun yi tafiya ku yi kasaro in kun ji tsoron kafirai da su fitine ku sai yace ai faqat aminan nasu to zufa mutane sun amunta ina ga sayyidina umar sun azamanin umar to ai yanzu kan tafiye-tafiyen da muke ba na tsoro ba ne mutane sun samu aminci ya kuma muke yin kasaru ma'ana wannan yana nuna kenan sahabbai ko ba a tafiyan yaƙi ba suna yin kasaru to sai yake ce masa yake ga sayyidina umar cewa to ai yanzu mun aminta babu tsoro da ne duk inda za ka yi tafiya kana cikin tashin hankali kana cikin tsoro kar wani kafuri a hanya ya tare ka ya maka ta'addanci sai sayyidina umar ya ce ajibtu mimma منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته يتي ونن أمنا كي ما ماكن سني ما ناي ما ماكن سا يتي سينة بيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتي سينة عمر نتي تو أنت إن من جد ورن كافر يزقم أمون أمين يا رسول الله سيما زن الله يتي أي صدقاني الله يمك صدقة ما نا سوكيني صلى من ركعة وفضل كي تفيع كما يدي تركعة بيو sadaka ne Allah yayi muku ku karbi sadakan da Allah ya muku ma'ana sauki ne ku karbi wannan sauki kaga wannan sai mun kenan tafiyar ko ta jihadi ko ba ta jihadi ba ana yin wato ainihin kasaru da ka yi ainihin kasarun ka ko wace irin tafiya shari'a ba ta ware ba don babu nasi na hadisi ko alqur'ani da ya ware wata tafiya yake ba za a mata kasaru ba matukar sunanta tafiya ne wanda ya sabi Allah a tafiyansa kuma sabon Allah sananan amma dai ba za a ce masa kuma ba zai kasaru ba dole sai ya cika sallah hikimar da ta sa qur'ani ya shir'anta ko shari'a ta shir'anta ayi kasaru saboda wahalan da ke cikin tafiya matafi an shir'anta masa ya rage sallah mai raka'a hudu ta zama raka'a biyu me yasa saboda wahalan tafiya akwai wahala a cikin ta shi yasa aka masa sauki sabani in a gida kake kana da hutu a jikinka amma tafiya akwai wahala kuma ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-safaru qit'atun min al-azab yamna'u ahadukum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idha qada nahbatahu falyata'addal ila ahli ana hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba musamman irin tafiyan da wanda ake da kafa ko da raƙumi ko da doki ko da jaki kai kilomita 100, 200, 300 ko kilomita 2000 a kwana a nan a tashi a nan a shiga wannan kwarin a haura a sake fadawa wani kwarin a shiga wannan duwatsun waɗannan itatuwan wannan yashin ga zafin rana ga tsananin sanyi a haka dai har a isa garin da za a je mazala ta suna ce as-safaru qid'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba to ga daga cikin nau'o'in azaba na tafiya shine yakan hana ɗayanku yamna'u ahadakum ta'amahu tafiya yakan hana ɗayanku abincinsa sai nemi abinci ya rasa ko ba zai ci ba sai dan abin da ya samu wa sharabahu da abin shansa ruwa ma wani ba zai samu ba daƙir ruwansa dan kaɗan ba zai ishe shi ba sai dai ya jike shi ruwa ya makwalwa ko guda biyu ko uku sai ya ajiye sauran ba tare da ya ƙoshi ba sai doguwar tafiya kishirwan ta yi tsanani sannan ya dan sha har zuwa garin da zai samu wani ruwa sannan yakan hana mutum baccin sa bai isa yi bacci ba ko da zai bacci wani takaitaccen bacci ne amma ba bacci mai nauyi na jin dadi ba saboda akan hanya zai bacci a cikin daji zai yana halin tafiya zai dan tsaya a gefen hanya ne yayi ainihin wato baccin sa ga tsananin zafi ko ga tsananin sanyi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dayanku ya gama biyan bukatan sa yayi gaggawa wato in ka je kai tafiya sai bukatar ka ta biya to kai gaggawa ka dawo wajen iyalinka don suna shauƙin ganin ka kai ma kuma kana bukatan ganin su ga wahalan da ke cikin tafiya ka dawo ka samu hutu a wurin iyalinka su ma suna ta tunani suna tararradi cewa lalle kana cikin matsala bukatan ka ba ta biya in kana cikin iyalinka kai sarki ne haka larabawa suke faɗa ar-rajulu fi alihi amirun don idan kana gidanka kowane irin hidima za a maka ɗauko min wannan share wannan shimfiɗa wannan miƙo min wannan kawo mini wannan ɗauke wannan gyara wannan ayi abu kaza amin abu kaza wani abun ko baka ce ayi ba ma sai a maka kaga kai sarki ne amma in kai tafiya fa komai za ka yi wa kanka ne so da haka mutum sai gaggawa ya dawo zuwa ga iyalinsa wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi to ina abubuwa guda uku da aka faɗa abinci da abun sha shine kaman a ce ruwa da bacci ma'ana suka ce su ne arkanul haya wato rukunai na rayuwa su ne rukunai ginshiƙai na rayuwar ɗan adam su ne cin abinci da shan ruwa da kuma bacci wato idan ka rasa su za ka rasa rayuwarka babu azaban da ka kai su duk wani abin da ka rasa to yana da sauƙi akan a ce baka rasa abinci ba baka rasa abin sha ba baka rasa abin bacci ba don in ka rasa abinci to ƙarfinka zai ƙare ko shakka babu in ka rasa abin sha makogoronka zai bushe za ka iya halaka in ka rasa bacci za ka iya haukacewa za ka shiga wani hali na ƙaƙanika na ɗemuwa ka dinga yin wasu abubuwa da baka san cewa kana yin su ba saboda baka samu bacci ba to wannan su ne rukunin rayuwa wato ginshiƙin rayuwa sauran abubuwa kuma suna taimakawa ne waɗannan ne kamar a ce rigan da za ka sa saboda sanyi ko zafi lalle wannan shi ma yana taimakawa a rayuwa in ba haka ba za ka sha wahala amma bai kai maganar abinci ko ruwan sha ko bacci ba ko kuma kamar a ce ka samu ka yi wanka zai idan mutum ya rasa wanka ma sai ya rasa wani daɗi na rayuwarsa to amma in ka yi wanka za ka ji nishaɗi a jikinka to amma rashin wanka bai kai rashin abinci ba ko rashin ruwan sha ko rashin bacci ba to amma waɗannan guda uku su ne ginshiƙai sai manzo Allah ya sa yi misali da su tare da cewa sauran ma za ka iya rasawa to idan ka rasa wannan ai ba azaban da ta kai wannan za ka iya rasa wanka ka rasa ruwa inda za ka yi wanka za ka iya riganka ta yi dotti har ta dinga ƙandarewa saboda tafiya ka rasa ainihin ruwan da za ka wanke ga ƙura a jikinka da dotti duk jikinka yana ƙaiƙayi duka dai wannan shi ma nau'i ne na azaba sannan ga tunanin kuma kowane irin hali iyalinka suke ciki musamman zamanin da ba waya kowane hali suke ciki kai ma kana wannan tunanin ko za ka dawo ka same su ko ba za ka dawo ba duka dai wannan shi ma nau'i ne na azaba ga bakunta za ka je inda ba a san kimarka ba ba a san darajanka ba wani sai walakanta ka maimakon inda aka san ka ne watakila za a karrama ka a daraja ka duk abin da kake bukata za a maka amma za ka je ka sauka a wani wuri inda ba a san ka ba saboda haka sai zamana ka shiga cikin damuwa za a iya ture ka a wuce za a walakanta ka za ka iya yin magana a ƙi sauraronka duka dai wannan ne yanki ne na azaba irin ainihin wato na tafiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa gare shi saboda haka rashin wannan abun azaba ne Imam an-Nawawi yace ma'anar hadisin yamna'uhu kamalaha wa ladhizaha lima fihi min al-mashaqqati wat-ta'bi wa muqasati al-harri wal-bardi wal-khawfi was-sura wa mufaraqati al-ahli wal-ashabi wa khushunati al-'aysh Imam an-Nawawi a cikin sharhi sai Muslim yace ma'anar hadisin nan zai hana ka cikakken wato tafiya za ta hana ka cikakken abinci irin wanda kake so ba za ka samu nau'in abincin da kake so ba sai wanda ka samu ba za ka samu ka koshi yadda kake so ba sannan zai hana ka jin daɗin abincin ma saboda damuwa irin na tafiya sannan haka nan akwai wahala a cikin tafiya sannan akwai gajiya saboda tafiyar da kai ta yi sannan akwai gogayya da wato zafi mai tsanani za ka dinga jin zafin rana ko zafi na zufa a halin tafiya sannan ga sanyi a halin tafiya sannan ga tsoro kada wani abu ya cutar da kai a halin da kake tafiya, kana cikin jeji kana tafiya kana tunanin kada wani abu ya cutar da kai. Sannan ga irin tafiyan dire mai ban tsoro musamman idan akwai duhu. Sannan ga rubuwa da iyalai, ga rubuwa da abokanai wanda da aka saba da su. Sannan kuma ga khushunatul aish, rayuwa dai mara daɗi, kowanne ba za ka samu wato yadda kake so ba, sai dai garar-garar, amma ba za ka samu mai laushi irin yadda ka saba kafin kai tafiya ba. Saboda haka wannan dalilan su ne suka haɗu suka sa tafiya ta zama wani yanki ne na azaba, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka matafi kenan abun tausayi ne, abun tausayi ne. Sai dai duk da wannan wahalan da ke tafiya, akwai darussa kuma a cikin tafiya din. Mutum yana tafiya yana ɗaukan darasi sosai, don ko jure wannan wahala ɗin ai ba ƙaramin darasi ba ne. Duk mutumin da yake yawace-yawace ba zai zama daidai da wanda yake zaune a garinsu baya zuwa ko'ina ba, sai ka ga yana da ƙarancin wayewa, yana da ƙarancin jure wasu abubuwa na wahala. Tafiya kuma za ta koya masa irin wannan abubuwan jure wahala da ainihin ladabi, da ainihin mu'amala da jama'a, iya mu'amala da jama'a, ka sauka a gari baka san kowa ba, ka shiga damuwa. Wannan zai sa maka tausayi na wasu waɗanda suke cikin irin wannan hali, in ka gansu a garinsu, a garinku ko makamancin wannan. Shi yasa Imam Shafi yake cewa faghadir anil awdani fi talabil ula wa safir wa fil asfari khamsu fawa'idi tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Yace kai tafiya ka bar garinku don neman ɗaukaka, don neman ilimi ko neman kuɗi ko neman wani abu na ɗaukakar rayuwa. Yace a cikin tafiya akwai fa'idoji guda biyar, akwai tafarruju hammin, wato yayewan baƙin ciki. Duk da cewa a tafiya akwai ɓacin rai da damuwa da za ka haɗu da shi a halin tafiya, amma wani lokacin in gidan ya yi zafi, ɓacin rai ya lulluɓe ka, gari ya kulle maka, ya ɗinke maka, ka rasa yadda za ka yi, damuwoyi suka maka yawa, to in kai tafiya kuma sai ka samu sauƙi. Da ka yi tafiya ko ta kwana biyu ne ko kwana uku, sai ka ji ka ɗan samu nishaɗi, in ka dawo gida sai ka san ka sabon mutum. Saboda haka tafiya tana da wannan fa'ida ɗin. Har iyalanka da suka ƙosa da kai suka ga ka fitine su, in kai tafiya kai kwanaki baka nan, idan ka dawo sai ka zama sarki a gidanka ana marmarinka. Saboda haka tafiya tana da wannan. Sannan akwai neman abun rayuwa, zaka iya ainihin sana'a irin wacce a garinku kila ba za ka yi ta ba, za ka ɗauka ƙasƙanci ne a ganka kana talle ko kana wani sana'a ta wahala. Amma in ka bar garinku ka tafi wani gari, za ka iya jure wannan wahalan, har a ƙarshe kuma ka zo ka zama wani abu, ka zama mai kuɗi ko makamancin wannan. Sai sa galibi manya-manyan garuruwa, idan ka duba ka ga masu kuɗinsu waɗanda suka taho daga wasu garuruwa ne suka zo neman kuɗi wannan gari, ko daga wasu ƙasashe ma, sai ka ga galibi su ne masu arziki a waɗannan garuruwan. Amma su ‘yan ƙasa su suna ganin wasu sana'o'in kamar ƙasƙanci ne, ba za su yi su ba, sai baƙi sai su zo su yi kuɗi su fi su. Sannan akwai tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin, akwai ilimi a halin tafiya, ilmun. Za ka iya zuwa ka samu wani abubuwa na ilimi, na wayewa na addininka, ko wayewa na rayuwarka. Saboda mu'amalan da za ka je ka yi da jama'a, za ka koyi abubuwa da yawa wanda babu su a garinku. Akwai ɗabi'u da halaye waɗanda akwai a wani garin babu a garinku, ko kuma ilmantar da jama'a da ake, ko kuma sanin abubuwa wanda suke tafiya yau da kullum a duniya. Wani lokacin sai ka bar garinku ne kake da lokacin da za ka iya fahimtar wannan abu, amma in kana garinku sun wullata maka yawa, za ka ga baka san ma me duniya take ciki ba. Amma in kai tafiya za ka je ka samu ainihin wato wasu labarai, wasu ilmunuka ne yadda duniya wato ainihin take tafiya. Haka abin da ya shafi harkan addini. So za ka tafiya tana da ita. Sannan akwai adab, wato ladduba. Mutum zai koyi tawazu'u, tsankan da kai idan ya yi tafiya. Kaga kila a garinsu yana jiji da kansa, amma ya je can kuma ya ce zai jiji da kai, to ai zai sha wahala, tunda shi baƙo ne, dole ya dinga kaffa kaffa. La tu'adin nasa fi awdanihim qalla ma yura gharibul wadani fa idza ma shi'ta 'aishan bainahum khaliqin nasa bi khulqin hasan. To da haka zaka dinga kaffa kaffa da su, ba zaka dinga adawa da su ba, ba zaka dinga nuna musu cewa kai wani abu bane, domin tsoron kada ainihin su tutar da kai ko kuma su walakanta ka. To da haka sai ka koyi tawazu da kankan da kai da karrama mutane da ladabi. Yasa yaro inda zai tashi a gidansu tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe akwai ladduban da bai zai koya ba, amma da za a tura shi wani gari karatu, ya je ya yi ilimi, ya nemi abinci, ya reta, ya nemi ainihin dan abun biyan bukatan sa ya rasa abincin da zai ci sai yayi ladabi kafin a bashi inda zai kwanta sai yayi ladabi to idan yaje dawo gida kuma zai koyi yi wa iyayensa ladabi sai ban shi lalle iyayensa ba karamin wala suke sha a kansa ba kuma gata suke masa kuma suna son sa to da kaza koyi irin ladduba zaka koyi hakuri da juriya da karrama mutane zaka koyi kyauta da ihsani kamar yanda kai ma aka yi maka idan mutum yana tafiye tafiye zai ga ana yi masa alheri a yana tafiyan da zai ga yanda ake karrama shi a matsayin bako to shi ma zai koyi karrama wani shi yasa mutumin da baya tafiya in yayi bako sai a ji kunya amma yana yawan tafiye tafiye ya ga yanda ake masa a halin bako to shi ma idan yayi bako zaka ga ya shiga ya fita bai da kwanciyar hankali sai ya ga cewa ya karrama wannan bakon bai da matsala amma wanda ba tafiye tafiye yake yi ba to za a ji kunya ne kawai galibi to kaga wannan ladabin duk an koye shi ne a halin wato ainihin tafiya sannan akwai suhbatu majidin wato abokantaka da manya-manyan mutane idan kana tafiya zaka dinga alaka da mutane manya mutane masu mutunci wanda in a garinka kake zaune ba ka da yanda za a yi kwato da su ma ba matsayinka bai kai ma ka gansu bare ka zauna da su ka tattauna da su amma in kai tafiya kuma tafiya sai ta hada ka da su yau da gobe har su zama ma abokaninka wanda baka tamanin zai saurare ka sai saurare ka a halin tafiya wanda baka tunanin zai yi alaka da kai in kuka hadu a wani garin daban ba a garin ku ba sai kaga yana neman alaka da kai saboda a wurin kuma kai ne naka shi kuma yana bukatan wani nasa a wannan wurin kamar yadda kai ma kake bukatan wani naka shikenan sai ku ga kun zama yan uwa da a garin ku ba kwa mu'amala da juna amma yanzu kun hadu a wani garin sai ku zama yan uwan juna ko kun hadu a wata kasa ko da garuruwan ku daban-daban ne sai kaga kun zama abokane kun zama yan uwan juna sannan inda kaje din kuwa zaka kara samun wasu abokane na gari wato na kirki wadanda ainihin mu'amala da su zai taimake ka addinin ka ko kuma a rayuwarka so da aka tafiye-tafiye yana da muhimmanci ya kan sa mutum ya iya mu'amala da jama'a kuma ya zama mai juriya sannan kuma ya zama wato mai wayewa Allah ta'ala ya shir'anta kasaru saboda hikimar da ke cikin wato ainihin tafiya ta wahala wato wahala ita ce hikimar da ta sa aka shir'anta yin kasaru da za a ce raka'a hudu azhar hudu la azhar hudu isha to wahalan da ke jikin sa din zai kara wahalan za ta yi yawa fiye da a ce a zaman gida yake sai shari'a ta ce yayi kasaru saboda wato ainihin akwai wahala a cikin tafiya to amma yana daga cikin abun da nake son mu fahimta cewa wahala hikima ce ta yin kasaru ba ita ce illan da ta sa aka shir'anta kasaru ba abun da nake nufi shine shari'a ta duba tafiya sai ta ga akwai wahala a ciki sai ta ce kai duk mai raka'a hudu sallah kuma da ita raka'a biyu saboda akwai wahala a tafiya amma ba wahalan ne dalilin da yasa aka ce ai kasaru ba dalilin da yasa aka ce ai kasaru shine abun da ya haifar da wahalan shine me shine tafiya to da aka tafiya ita ce illan yin kasaru dalilin da yasa ai kasaru to akan wannan kuwa sai ka gane cewa tunda tafiya ne dalilin da yasa aka ce ai kasaru ita kuma wahala hikima ce saboda akwai wahala a tafiya ke sa aka ce ai kasaru to ana yin kasaru ko akwai wahalan ko babu wahala ko da wahala ko babu wahala misali da ana tafiya da kafa da raƙumi da jakuna da dawakai ana ɗiban ƙura ga rana ga waye kaga wannan wahala ne yanzu kuma sai aka waye gari ana tafiya a mota kila ma motan da AC har ka je abin nan garin da kake ba wani wahala a jikinka motocin ma akwai wanda ba sai ka sa giya ba in ka sa sau ɗaya kawai za ka yi ta tafiya sannan kuma kila ba kai ne direba ba balle tana ce kana wahala sannan akan yi tafiya a jirgin sama tafiyan abun nan kwanaki sai ka ga a cikin awowi an yi ta to duka wannan ba zai hana ka kai kasaru ba ba za ka ce a ai tunda dama tafiya ne wahala ne yasa aka ce ai kasaru to ai wannan tafiyan ba ta da wahala ni ba zan yi kasaru ba a'a tafiya ne ta sa ai kasaru ita ce illan kasaru as-safaru huwa illatul qasri shine illan da yasa kasaru to illa kuma tana kewayawa tare da hukunci al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman hukunci yana kewaya tare da illa samuwan abun ko rashin sa ma'ana in an samu tafiya to akwai kasaru in babu tafiya kuma babu kasaru in kariya ka dawo gida yanzu kasaru ya kare in kana halin tafiya kuma za ka yi kasaru amma hikima ita ba ta kewayawa tare da hukunci kar ta takhallaf takan yi ya zama babu ita ma'ana ka yi tafiya babu wahala amma kuma a ce sai a ce kai kasaru, saboda me? Saboda hikima ba dole sai an same ta ba kafin hukunci ya tafi. Saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa akwai masu tafiya da kafa, akwai masu tafiya akan rafumi, ko shakka babu masu tafiya a kafa, ai sun fi wahala akan masu tafiya akan rafumi, amma ba a ce duk wanda ya tafi akan rafumi kar ya kasaru ba. Haka nan wanda ya tafi da mota ba za a ce ba zai kasaru ba, ko a jirgin sama kuma, ko motan da AC ko ba shi yake tuka ta ba, yana zaune ne kawai yana shan AC kuma da abincin sa a cikin motan, yana ci yana sha, komai da komai babu yunwa tare da shi, babu wahala tare da shi, amma lokacin sallah in an tsaya sai a tsaya ai sallan kasaru, ba za a ce a cika sallah ai tunda babu wahala ba. A'a, ita shari'a ba ta allaka hukuncin kasaru da wahala ba, da tafiya ta allaka hukuncin kasaru, amma wahala kuma hikima ne, zai yiwa a same ta, zai yi kuma ba za a same ta ba, shi yasa wahalan ai ba daidai take ba. Koma da kafa aka tafi, dukanku da kafa ne, wani ya fi wani shan wahala, amma dukkanin ku za ku yi kasaru. Inda abun hawa ne, wani ya fi wani shan wahala, to tunda ita wannan illa ta wahala la tanzabi, inji malamin fiqhu, ba a iya iyakance ta a ce ga yanda take a kiyaye ta, ta wani ta fi ta wani, to hukunci musulunci ba zai tsora hukunci a kanta ba. Amma tafiya fa kowa sunansa matafi, da zaran ka kama tafiya ko gajerewa ko doguwa za a ce ka yi tafiya, to shikenan sai ya zama hukuncin kasaru zai hau wannan tafiya din. Saboda haka tafiya ita ne ta sa aka shir'anta kasaru, ba wahala ba, ko babu wahala a tafiya za ka iya yin kasaru, saboda wahala hikima ce ba illa ba ne, ko dalili da ya sa aka shir'anta kasaru. Za mu ambaci wani abu daga cikin ladduba na tafiya, adabu safar. Daga cikin ladduba na tafiya akwai addu'a, kuma addu'ar hadda, wato addu'a ta maganin wahala, saboda a tafiya akwai me? Akwai wahala a ciki. Hadisi ya inganta daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izastawa ala ba'irihi, wato idan ya daidaita akan raƙuminsa, kharijan ila safar, yana mai fita zuwa ga tafiya, kabbara salatan, sai kabbara sau uku, wato inda ya hau kan raƙuminsa zai tafiya sai ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wani ita ce sunnan manzala ta sam. Sannan sai ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, wato tsarki ya tabbatar ma wanda ya fore mana wannan dabbar. Saboda kai ma idan zaka hau babur ɗinka na tafiya ko mota ko jirgin sama sai kai wannan addu'ar, na gode tsarki ya tabbatar ma wanda ya fore mana wannan, ba mu kasance muna iya tafiya da shi ba, ba don Ubangiji ta'ala ya fore mana shi ba, lalle mu masu komawa ne zuwa ga Ubangijinmu. Da ba fore maka raƙumi ba, baka isa ka sarrafa shi ba, ba fore maka doki ba, ya fi ƙarfinka, jaki ma ya fi ƙarfinka, zai iya halaka ka, amma tunda Allah ya fore maka za ka iya tafiya da shi. Haka nan mota, lokacin da take tafiya in Allah bai fore maka isa ba, baka isa ka juya ta yadda kake so ba. Haka nan jirgin sama, ya tashi sama kana ta jujjuya shi yadda kake so, ba don forewan Ubangiji ta'ala ba, hakan din ba zai yi ba, sai ya faɗo ya halakar da jama'a. To sai kai ka tsarkake Ubangiji ta'ala da ya fore maka wato ainihin wannan abun hawa. Sannan kuma yana cewa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda, ya Allah muna roƙonka a cikin wannan tafiyar namu albirra da'a, wato kyautatawa, mu zama muna masu kyautata ibada, muna masu kyautata al'umma, wattaqwa da kuma tsoron Allah shine gudun haramu da barin adabunan da kuma aikata kowane wajibi. Sannan wa min al'amali ma tarda, ya Allah muna roƙon ka sanya mu zama muna yin aiki wanda za ka yarda da shi a halin tafiyar mu wannan. Wannan abubuwa guda uku dukkanin su matafi yana buƙatar su. Yana buƙatar albir shine da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala, da kyautatawa a halin tafiyansa. Sannan yana buƙatar tsoron Allah kar ya je faɗa cikin haramun. Yana buƙatar ya yi aikin da Allah ta'ala ya yarda da shi. Don a halin tafiya za ka iya ka haɗu da wasu abokanai wa'inda ba na gari ba, sai su koya maka rashin mutunci, su koya maka saɓon Allah, ka a garinku kai mutumin kirki, ka yi tafiya kuma kan ka dawo sai ka zama mutumin banza. Amma in ka roƙi Allah ta'ala ya sanya maka ɗa'a da biyayya da kyautatawa da tsoron Allah a halin tafiyanka, sai ka je ka dawo lafiya. Sannan kuma za ka iya zuwa ka je ka ɗebo wasu bidiyoyi wanda babu su a garinku. A garinku ba a irin wannan bidiyon, kai kuma mai son ibada ne, in ka je wancan garin sai ka ga ana yin wasu ibada na bidiya ne kai baka sani ba, sai ka je ka kwaso su sai ka kawo su garinku. To kaga shi yasa sai ka roƙi wa min al'amali ma tarda, ya Allah ka sa ne aiki wanda ka yarda da shi a halin tafiya, don Allah ta'ala bai yarda da bidi'a ba. saboda haka idan mutum bai mai da hankali ba a halin tafiya sai je dauko su ake dumuna na ya dawo da su sai mutum ya lalace sau da yawa an yi haka sai ga mutum mutumin kirki yayi tafiya ya je wani gari ya zauna in ya dawo kawai sai ka samu ya lalace ya zama ba shi din ba kamar yanda kuma mutum yakan zama mutumin kirki in ya je wani garin alhalin a garin su ba mutumin kirki bane saboda irin waɗannan addu'o'in ka roki Allah ta'ala ya saka zama mai tsoron Allah mai aiki na gari cikin nan sai ka samu wannan albarka din idan Allah ta'ala ya amsa addu'arka sai ga mutum ya dawo mutumin kirki bawan Allah amma in ba haka ba sai mutum ya je ya lalace da sabari da saurin tafiya akan dauki mutum a kai shi wata ƙasa ta Larabawa don ya je yayi karatu baban sa yana so ya zama mai ilimi mai tsoron Allah amma sai ya dawo dan shaye-shaye sai ya dawo shine mai neman mata ga suna a ƙasashen Larabawa nan sai kaga shine mai neman mata shine mai shaye-shaye ya lalace ba na wasa ba saboda tafiya tana haifar da irin wannan tana buƙatar addu'a lokacin da muke secondary a Kano SAS School for Arabic Studies muna karatu akwai wani yaro dan mai kudi baban sa yana son yayi karatu dan gata ne hajin mu ɗaya da shi shikenan sai ya tafi irin gidan wasan yaran nan haka kamar ran sallah ana zuwa gidan wasa haka na yara da sauransu amma ana zuwa da yan mata da samari a wuri da baban ya ji labarin ya je ran sai baci sai ya dauke shi daga makarantar mu ya kai shi Sudan ya je karatu amma da ya dawo sai gashi ya dawo bakin sa baki shaye-shaye yake a kan ga neman mata ga shaye-shaye zuwa kai ina ganin sa a ido na so da haka tafiya tana lalata mutum kaga ya tura shi don yana ganin can kasashen Larabawa ne da zai lalace ba zai koyi addini nan a nan Kano zai lalace kuma inda ya je din ba wani wurin bai kai rabin wancan lalacewa ba ba wai fasikanci ake ko a wurin ba sai dai akwai dan hada maza da mata a wajen kamar wurin wasa ne wurin biki ko makamancin wannan to kaga tafiya tana bukatan addu'a Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda Allah muna roƙonka da'a a wannan tafiyan da tsoron Allah da kuma abun da kai rida shi na ayyuka don kar mu je mu canja halayen mu kar ya zama ba ma yin aiki na gari ya zama ba mu da tsoron Allah muna sakon Allah mu zama maimakon mutum yana da'a mutumin kirke da mai sabawa Allah kar mu je mu debo bidiyoyi mu debo ayyukan da baka yarda da su ba to sai kai garkuwa tun a farkon tafiyan ka kai wannan addu'a sannan manzala ya ce Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa dawi anna bu'dahu ya Allah ka saukake mana wannan tafiyan namu ka nade mana tsawon tafiya din nisan tafiyan ka nade mana shi sai ka roki Allah ya saukake maka wahalan ta saukake maka sannan ka roki Allah ta'ala ya nade maka tsawon tafiyan tafiyar doguwa ce amma sai ta zama takaitacciya Allah zai iya yin haka da ikon sa tunda manzo Allah ya yi wannan addu'a ba mustahili bane shi yasa a lokacin tafiya sai kaga ta yi maka sauki wani lokacin kuma sai ta maka tsawo to ko motar ka ne ta samu matsala a hanya ka tsaya nan ta baci sai an gyara nan kaga tafiyan ta zai maka doguwa amma in tun daga ta zo ba inda ka tsaya sai sallah kawai kana ta tafiya kawai sai dai lokacin sallah ne ka tsaya sai ka ga nan da nan ka iso gari to kaga an nade maka me tsawon tafiyan kenan nisan tafiyan ta takaita to da haka kenan ka roki Allah ta'ala ya takaita maka nisan tafiya ne sannan daga cikin addu'o'i yana cewa Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahd Allahumma inni a'udhu bika min safar wa ka'abati al manzar wa su'il al munqalib fi al mal wal ahad wato yana cewa ya Allah kai ne ma'aboci a halin tafiya as sahib ma'ana Allah ka zama kana tare da ni da taimakon ka da kiyayewan ka a halin tafiya nan ka tsare ni ka zo ne abu ya cutar da ni wal khalifatu fil ahad Allah kai ne khalifa a iyalena ma'ana Allah ka zama kana tare da iyalena na tafi na bar maka su ya zama kana tare da su da kulawan ka da taimakon ka ka da wani abu ya cutar da su kada su lalace wannan shine ma'anar wannan addu'a Allah ya kare maka iyalenka sannan sai ce Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safar ya Allah ina neman tsarin ka daga wahalan tafiyan ta zama tana da wahala kamar ina na fada ko motar ka ne take rigiji ko motar ko a hanya ka hadu da wahalan tafiya kuma matsaloli daban-daban balan tana hanya ba mai kyau bane duk wahalan tafiya ne sannan wa ka'abatil manzar ya Allah ina neman tsarin ka daga abun bakin ciki na kallo ka'abatil manzar wato shine ka dawo wurin iyalenka ka samu wani abu wanda ya ka samu wani abu wanda baka bari ba ya abubuwa sun tabarbare sun lalace wani zai tafiya kafin ya dawo ƴaƴansa sun lalace tarbiyyar iyalensa ya lalace shine ka'abatil manzar ko a halin tafiya din ka kalli wani abu wanda zai bata maka rai na asara ko na bakin ciki ko na bacin rai duka ka nemi tsari daga wannan sannan wasu'ul munqalabi da mummunan majuya fil mali a cikin iyaye a cikin dukiya wal ahli da iyalai wato ka ka samu asara a dukiyanka, ka tafka asara, gonarka ta lalace, kasuwancinka ya lalace, sana'arka ta lalace, abubuwa sun tabarbare maka, haka nan ko an maka sata ko makamancin wannan, haka nan iyalenka ka je ka samu rashin lafiya ya kama su, ba su da lafiya sun la ko yunwa, ba su da abinci lokacin da suka dawo ka same su sun yi gotanni, ba su da abinci wahala suke sha, ko wani abu dai ƴaƴanka su lalace ko iyalenka, duka wannan mummunan wato makoma ne, ka nemi tsarin Allah subhanahu wataala ya kare maka iyalenka kar a samu irin wannan ko a dukiyanka ko a iyalinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya sai yayi wannan addu'an yake fara tafiya in ya hau abun hawansa, sannan idan zai dawo daga tafiya yakan yi wannan addu'an da na faɗa, sannan kuma ya kara da cewa ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun, ayibuna mu muna masu dawowa zuwa ga iyalenmu, ta'ibuna muna masu tuba, abiduna muna masu ibada li rabbina hamidun, muna masu yabon ubangijinmu subhanahu wataala. Manzon Allah yakan kara da wannan inji Abdullah ibn Umar, wannan hadisin rawahu Muslim, Imam Muslim ne ruwaito wannan hadisi. Saboda haka ladabi na farko na tafiya shine ka fara da ainihin addu'a domin ubangiji subhanahu wataala ya kare kai, kare maka iyalinka. Sannan daga cikin ladduban tafiya, ba a son ka tafi kai kadai, ya zama da dai kana tafiya da wasu, saboda a hanyar nan ba a san me za a samu ba, ila akwai mugayen mutane, akwai mugayen dabbobi, akwai wasu abubuwa dai na cutarwa, za ka shiga wani damuwa da sauransu. To ka samu abokin tafiya, musamman irin tafiya ta da, wanda za ka yi ta tafiya a jeji, tafiyan kafa ko raƙumi, ka yi tafiyan awa biyu awa uku ba ka haɗu da kowa ba ma, to wannan wahshan kawai ta ishe ka, ma'ana hasu, ba ka da mai ɗebe maka cewa, ba motsin da kake ji, wannan sai ya sa ka cikin damuwa a zuciyarka, sai ka ji tsoro yana kama ka, babu wani motsi ma sai ka dinga jin kamar motsi ne, ba wani sauti sai ka dinga jin wani sauti yana fitowa. To ka samu abokin tafiya wanda za ku dinga wato ainihin ɗebe kewa da shi. Saboda hadisin Abdullah ibn Umar yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu an-nasu ma fi al-wahdati ma a'lamu ma sara raqibun bi laylin wahdahu, manzon Allah yace da mutane sun san wato abinda ke cikin kadaitaka a halin tafiya, kamar yanda na sani da wani mahayi, wani mai tafiya da abun hawa bai tafi da daddare shi kadai ba, da zai nemi abokin tafiya da daddare. To anan malamai suka ce wannan hadisin an ce da daddare saboda dare yana da hadari, ya fi rana hadari, so da haka da ranan ma ka nemi abokin tafiya, amma musamman da daddare, daddare ya fi hadari, shi yasa aka keɓance shi aka faɗe shi, ba a faɗi ainihin yini ba. To lalle inda mutum ya san hadarin da ke cikin tafiya mutum shi kadai, da mutum ba zai tafi da daddare ba ko da ko yana kan abun hawa. Shi yasa nan ma da aka ce abun hawa, ai ana nufin ballantana mai tafiya da kafa kenan, da abun hawa ma aka ce ba za ka tafi da daddare kai kadai ba, ballantana kuma kana tafiya da kafa kai kadai za ka nemi abokin tafiya. Laraba suna cewa al-laylu akhfa lil wayli, dare ya fi boye bala'i da musiba, dare ya fi boye, da rana za ka iya hango abu daga nesa, da daddare ba ba za ka hango ba, kila ka dan faka wani rima za ka huta kawai sai ka ga wata shagga ta fito maka, ko wani mugu ya fito maka da makami, inda da rana ne za ka iya hango shi, zaka iya hango shi daga nesa. Saboda haka kenan tafiya ya zama na ba kai kadai zaka yi ba, haka aka fi sai dai in ya zama haka, aka fi so sai dai in ya zama lalura. Daga cikin ladduban tafiya, karka tafi da kare ko kuma kararrawa. Wasu nan da su yi tafiya sai su samu kare, su daura wani kararrawa a kafan su, duk takawan da suka yi kwacan kwacan kwacan, to Allah ta'ala baya son wannan. Wani kila yana sa ne don ya yi wa kura barazana, ko akwai kura a jejin, idan ta ji kararrawa za ta gudu. To amma hadisi ya inganta wanda Abu Huraira ya ruwaito daga manzon Allah, wanda hadisi Imam al-Bukhari ne ruwaito shi, wannan kuma Imam Muslim, hadisin da zan karanta yanzu. Abu Huraira radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tashhadil mala'ikatu ruhtan fiha kalbun wala jaras, wato mala'iku ba sa tafiya da matafiya, rufka shine matafiya, ba sa abokantaka da matafiya waɗanda a cikinsu akwai kare ko kuma akwai ƙararrawa. In dai akwai kare a halin tafiyanku, karen nan ba na farauta ba, ba mai gadi ba, to mala'iku sai su zare jikinsu daga wannan tafiya ɗin, ba za su ba ku kariya ba. Ko kuma kun sa ƙararrawa kuna ta bugawa kwacon-kwacon, kuna ta ƙararrawa a hanya, to nan ma mala'iku ba za su yi tafiya da ku ba, don tafiya ce ta hayaniya, ba tafiya ce wanda take wato ainihin ta nitsuwa ba. Kuma ya zo a hadisin a sahihin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljaras mazamiru shaytan, kararrawa wato garayen shaytan ne. A wata riwaya duk wata kararrawa akwai shaytani a tare da ita. To da haka kana tafiya da kangararren aljani shine shaytan, malaiku sai su kauce su barka da wannan kangararren aljanin, su ba za su zama suna tafiya da kai ba domin su kare ka daga wani wata matsala ainihin ta tafiya. Daga cikin laduban tafiya, idan kwana ya kama ka a hanya da daddare, kada ka kwanta a kan hanya domin akwai haɗari, wato wata dabba za ta taka ka ko wani abu daban, wasu ƙwari ko maciji ko kunama, su ma suna bin wannan hanya ne. In a yanzu ne mota za ta iya take ka ko wani abun hawa. Isa ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Imam Muslim ya ruwaito, Abu Hurairah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa idza arrastum bil layli fastanibu at-tariqa fa innaha turuqu ad-dawabi wa ma'wa al-hawami bil layli. Idan za ku yi runrumi da daddare, runrumi shine sauka ƙarshen dare a halin tafiya. Kana ta tafiya don matafi ya fi son tafiya da daddare, babu rana, shine ad-dujja. Maza lafi alaikum bid-dujja, idan ku tafiya ku dinga tafiya da daddare, ba zafin rana, tafiya ta fi sauki. Amma idan akwai aminci, kaga mu abun da ya sa ba tafiya da daddare anan saboda babu aminci, akwai yan ta'adda, akwai barayi da sauransu. Amma kasashen Larabawa nan galibi tafiye-tafiyen su da daddare ne, saboda ba rana ba komai, ba za ka yi ciwon kai ba, ba za ka ji zafi rana ko zafi ba, ka kama tafiyan ka ainihin da daddare kafin gari ya waye ka isa garin da za ka je. In baka isa ba ma dai ka kusan isa da in gari ya waye kafin rana ta yi zafi, ka ƙarisa zuwa wannan gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mutum ya yi runruni, wato ya sauka a ƙarshen dare bacci, ya ce ya nisanci ainihin hanya, saboda hanya kam hanyoyin dabbobi ne, kuma makomar ƙwari ne masu cutar da mutane. Ana ce al-hawam, ana nufin kamar macizai da kunami da ainihin ƙwari waɗanda suke cizon mutum. Saboda haka in ka kwanta a kan hanya, dabbobi za su iya zuwa su cutar da kai, dabbobin jeji ko kuma ainihin wato ainihin wasu ƙwari masu cutar da mutane. Wannan hadisi Imam Muslim ruwaito shi. Yana daga cikin laduban tafiya ka zama mai taimakon wani da ɗan guzurinka, bayi da shi kai kana da ragowa, ɗan ruwan sha, ɗan kuɗi, ɗan wani abu da za ka tallafa masa ya ɗora ka a kan dabbarsa. Idan mota ne ta tsaya a hanya, ka tsaya ga wannan, ka tura masa motan ta tashi, ko in kai abin nan masanin harkar mota ne ka iya gyara, kaga yana tsaye ka ɗan tsaya ka ce me yake damunka, kaza ne, ai wannan abu kaza ne, sai a gyara masa ya tafi. Wato taimakekeniya dai a halin tafiya sunna ce ta tafiya. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito shi, yace bainama nahnu fi safarin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam izda'ahu rajulun ala rahilatin faja'ala yadribu yaminan wa shimalan faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu zahrin faly'ud bihi ala man la zahra lahu wa man kana lahu fadlu zadin faly'ud bihi ala man la zada lahu. Wato Abu Sa'id al-Khudri yace muna zaune a nan tsakanin muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum sai ya bullo yana nan akan dabbarsa, sai ya hazo yana dukan dama da hagu, malamai sun yi sabani me yake nufi da ya gribu yaminan wa shimalan. Wani suka ce yana kallon dama da hagu, ya kalli dama ya kalli hagu, alaman bayi da abun hawa, kuma bayi da me, bayi da guzuri, ya rasa dai inda zai tafi a limauci, kawai yana bukatan taimako. Kalli dama ya kalli hagu, alaman da yana bukatan agaji. Wani suka ce ya gribu yaminan wa shimalan, dabbar da yake kanta din ita ne ta yi dama ta yi hagu, yayi ta miƙe ta kama tafiya ta kaka, ba za ta iya tafiya da shi ba, ta yi dama ta yi hagu, ta rikice masa, yana bukatan wata dabban daban. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga halin da yake ciki, sai ya ce duk wanda yake da ragowar dabba shine fadlu zahri, ragowar dabba yana da wata dabban safiyo banda wanda yake kanta, faly'ud bihi ala man la zahra lahu, ya bawa wanda bai da dabba, ya tausaya wa wani wanda bai da dabba, ya bashi wannan dabban wanda yake tafiya da ita ba wacar ba. Da mutum ka tafi da dabba biyu ko uku, in wannan ta kasa kawai sai a hawan ne kama tafiyansa. To in kana da ragowar dabba ka ba wani ya hau. Yace duk wanda yake da ragowar guzuri kuma ya tausasa wa dan uwansa wanda bai da shi, ya bashi ragowar guzuri. Kai ka ce ya ishe ka, abin da ya rage sai ka ba wa dan uwanka. Haka manzo Allah ta sama ya faɗa. Haka nan abin da ya shafi ruwa, kai Ibnu Sa'id al-Khudri yace fa zakara min asnafil mali hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minhu fi fadl, yace ya dinga ambaton abubuwa na dukiya, wanda yake da ragowar ruwa, wanda yake da ragowar mayafi saboda sanyi, wanda yake da ragowar takalmi, wannan bai da takalmi, ya dinga faɗan abubuwa da yawa wanda mabukaci yake bukata a tallafa masa. Yace har san da muka ga kamar ma duk mutumin da ya amfani da wani abu ya rage shi bai da wani haƙƙi a kansa sai dai ya ba wa dan uwansa. Saboda yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira'a taimakawa ainihin wanda bai da shi. So da haka idan kai matafi ne kana akwai bukatan ka dinga taimakekeniya. Shi yasa tafiya kuma tana koya mutum kyauta. Tana koya mutum kyauta. Za ka mutum zai alheri a halin tafiya, alherin da bazai iya sa ba in yana zaman gida. Kai ma za ka ga ana taimakon ka a halin da kake tafiya, irin taimakon da ba za a maka ba a lokacin da kake gida. Kaga wannan zai koya maka ka koyi alheri, ka koyi kyauta, ka koyi taimakawa dan uwanka. Don duk matafiya abun tausayi ne. Ke sa aka ce a bashi zakka in bai da shi, ko da a gidansa miliyoniya ne ko a garinsu miliyoniya ne ana bashi zakka, shine ibnu sabil. So da in gudurin sai yanke a ina zai je ya samu? Ba inda zai je ya samu, musamman a zamanin da da ba banki, babu waya, ba ATM. So da haka sai ka shiga halin kakani kai. So da haka matafi yana bukatan wato taimako, akwai bukatan taimakekeniya tsakanin matafiya. Wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya rawaito shi. Yana daga cikin ladaban tafiya, kada mutum ya jira wa iyalansa da daddare ba zato ba tsammani. A'a, ya zai musu da rana ko da hantsi, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To amma wannan kafin in karanta hadisin, a zamanin da babu waya, bare kai wa iyalanka waya cewa kana tahowa su kintsa su yi ado su yi kwalliya kafin ka iso, duka babu wannan, su yi kitso su yi lalle, duk babu waya da za ka sanar da su wannan. To amma sai ka zo da rana, idan ka zo da rana insha Allah za ka samu wasu abubuwan a cikin tse sabani idan da daddare ne. Hadithin Anas bin Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yadruku ahlahu laylan wa kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya jira wa iyalansa da daddare, ya kasance baya shiga gidansa sai da safe ko kuma da yamma. Wannan hadithin ingantaccen hadisi ne, hadithin Bukhari da Muslim. Haka nan hadithin Jabir yace idza qala manzalati idza qala ahdukum min ghaibata fala yutriq ahlahu laylan. Idan ɗayan ku ya tsawaita tafiya to kar ya zo ya jira wa iyalansa da daddare, ya dawo cikin dare ya bari sai da hantsi ko da rana. To manzala ya faɗi illan da ta sa wato kar ka jira wa iyalanka da daddare. In aka nemi wannan illan aka rasa za ka iya zuwa, za ka iya shiga gidanka da daddare in ka dawo daga tafiya. Kamar yadda ya zo a wata riwaya ta Jabir manzala sama yace idza dakhalta laylan فلا تدخل على أهلك حتى تستعد المغيبة وتمتشد الشعثة. إذن كذو يا إن كذو ده الدري كشجع جريدة الدري كرك شجوا يا لينك حتى وند ميجن تبعنا إنن تايم أكنتا تاي شري تاي أبتا تاي كليا تاي أدو كاتين كشجوا ورينتا sannan wanda da ba ta tace kanta ba tana mai buguza gashi, ita ma ta samu ta tace kansa ta kimtsa kanta sannan sai ka shiga. To kai kenan idan ka zo da daddare akwai bukatan ka saurara, in za ka shiga ka aika dan aike ka ce kana nan kana tafi ka shigo gari fa. So da kowace sai ta kintsa kafin ka shigo. Shi yasa yazo a hadisi manzala sa sama da aka zo da suka zo da dabda magariba bayan sallar la'asar kuka shigo Madina, sai yace kar kowa ya shiga gidansa sai da daddare, saboda wanda bata kintsa ba ta kintsa a cikin iyalai. Mai tsafta, mai wanka, mai kitso, mai lalle, mai tsaftace jikinta ta tsaftace kafin a shiga. To a sai illan da haka sa aka hana ka shiga da daddare shine mai, kada ka je ka same su a wargaje cikin kazanta da sauransu babu kintsuwa. To amma idan kai waya da daddaren fa ka ce ina zuwa, muna nan akan hanya, karfe kaza jirgin mu zai sauka, in tafiyar mota ne muna ga zuwa karfe kaza za mu nan, ai ana nan ana jiran ka an gama kintsawa, ko karfe biyun dare ne ko ukun dare za ka iya shiga. Ai in mai adon ne kan za ta yi, in ko ba mai adon ba ne ko da rana ne ka jiro za ka same ta cikin kazanta. Kai wayan za ka zo ka same ta kututu babu yanda take. Allah ya tawake. So da haka akwai bukatan mata su san muhimmancin iyalansu. Idan mijin su ya yi tafiya su zama sun yi ado a lokacin da ya dawo su tarbe shi a cikin ado a cikin farin ciki. Sannan hadisi ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah bin Ja'far yace, kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tuliqiya bi sibyani ali baiti. Manzala kuma ya kasance in yayi tafiya ana taransa da yaran iyalin gidansa, wato aka yi wa yara kulliya. Idan aka ji babansu zai dawo ko babansu ko yayansu, sai a musu kulliya. Idan ya zo daga kofar gida su zai fara gani, sai son samu ma kafin ya ƙariso gidan a tare shi a bakin. ya shigo tare da wannan yaran. Don Abdullahi bin Jafar yace aka dauke ni aka kai ni wajen manzala ta sa tun kafin ya shigo Madina, ya sa ni a gaban raƙumin sa, annan aka kawo ɗaya daga cikin ƴaƴan Fatima ita kuma aka sa ta a bayan raƙumin manzon Allah ya kai, aka sa shi a bayan raƙumin manzon Allah ya goye shi, yace muka shiga garin Madina mu uku akan raƙumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So da aka sai ayi wa yara kulliya maza da mata a musu ado, shikenan kana da zaka ce na kusan isuwa yanzu zan da minti kaza zan zo, shikenan yaran ka su zo da sun ji motsi su zo oyoyo baba oyoyo baba, ka gan su fesfes kowane yaro fesfes, ka shiga cikin gidan kuma ka samu sun yi kwalliya sun yi ado sun yi kitso sun yi lalle suna kanshin turare, a zo a kewaye ka manya da yara to babu farin cikin da ya wuce wannan, bayan ka yi watanni ko kwanaki baka gan su ba. Amma idan ba maka haka wafa kowace tana can tana wurin aikin ta ka shigo yara duk a wargaje sai bashi rai ya kama ka, to haka ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin ladduban tafiya manzon Allah ta sama ya kasance idan ya shigo garin ainihin Madina yakan ratse masallacin sa yana fila raka'a biyu kafin ya shiga gidansa, duk dai mata su ƙara kicin tsawa a ƙara kintsa gida, ai ma yayi so ma yana masallaci sai zo kuma ya tarbi sahabbansa kowa zai faɗi damuwansa dan tattauna, sannan manzala ta sama sai ya shiga gidansa wato ainihin wato bayan ya yi wannan nafila raka'a biyu din ya dan tattauna da sahabbansa, kenan an riga an san yanzu ya iso kowane minti daya ko second daya ana jiran shigowansa. To haka kai ma ya kamata kai in za ka akwai masallaci a kofar gidanka kai nafila raka'a biyu, za a je a ruga da gudu a ce ai wani ya dawo, yaranka duk su zo masallacin su yanyame ka kafin ka shiga cikin gida, ka dan gaggaita da jama'a shikenan sai ka shiga wato ainihin wajen iyalenka kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari da Muslim suka rawaito. Sannan abu na ƙarshe, akwai buƙatan idan ka dawo daga tafiya ka dan shiga gidan iyalenka ka je ka sa a sayo saniya ko raƙumi a zo a yanka, a yanka saniya a yi walima, duk wanda ya zo gaishe ka dama akwai saniya da aka yanka an soya nama, ka zo soya nama ba a ɓaci zai kai kwana uku, duk wanda ya zo maraba da dawowa dan ɗauko ɗan langa ɗaya a buɗe a ci da ɗan juice da mineral da ruwa faro da sauransu, ko gurgurdon wadatan ka gurgurdon da zaka iya, don hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da ya dawo kuma ya yanka saniya, a wasu riwayan raƙumi ya yanka, kuma hadisi ingantacce ne. So da haka idan mutum yana da hali yana da kyau duk wanda ya zo yi maka maraba ya zama akwai abun da zaka dan kawo ka bashi na soyayyen nama ko dan firfesu ko kuma ainihin mineral, in baka da shi ka so dibino ka ajiye da dan ruwan sha ko pure water ne duk wanda ya zo ka mika masa. Amma mutum ya zo maka maraba da dawa kawai sai dai gaisuwa kawai kai sannun ku da dawa kun sha hanya kaza kaza shi ne tashi a bushe, ai ba zai ji daɗi ba musamman idan kana da hali, sai dai mutum bai da shi kuma faqidu shay'i la yudi, wanda bai da shi ba zai iya bayarwa ba, amma masu kuɗin mu da Allah ku dinga yin haka, mutum ya dawo kafin ya dawo ya tanadi saniya a kwantar da ita a yanka, duk wanda ya zo maka san da dawa sai a dan mika maka ya ci, insha Allah in ka sake wata tafiyar ka dawo za ka ga ƙarin jama'a inda ashirin suka tare ka yanzu za ka samu 40 insha Allah. Allah ya samu dace, Ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana fahimtar addini, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.